wannan ɗaki na taro dan gudanar da nasiha ta walimar aure da ƴan uwanmu. Allah ya musu arziki da samun ƙaruwa ta aure. Ina amfani da wannan dama wajen yi musu addu'a, Allah ya bada lafiya da zaman lafiya, Allah ya kare dukkan fitintinu, Allah kuma ya bada kwanciyar hankali da nutsuwa, Allah ya ba su ƴaƴa da zuri'a ta gari, farin rai, hasken zuciya wanda za su zamanto masu cetonsu, ƴaƴan da suke cike da alheri da albarka, waɗanda duniya take alfahari da su, kuma a lahira su amfana su amfanar da sauran al'umma da iyayensu. Kun yi ƙoƙari gaskiya, na daɗe ban je taro na aure da aka gayyaci iyaye mata masu nutsuwa irin ku ba gaskiya. Tunda kuka zo ba hayaniya ba surutu, kowa ta zauna a inda take, kuna jiran me za a gaya muku. To dukan ku ina muku albarka, Allah ya muku albarka. Ina muku addu'a, Allah ya zaunar da ku lafiya a cikin gidajen ku na aure. Wanda ba su yi aure ba a cikin ku, Allah ya ba su mazaje salihai. Waɗannan ƙananan yara yayan ku da ku zo da su da jikoki, Allah ya musu albarka. Kun kyauta, Allah ya kyautata mu. An samu ɗan tangarɗa na rashin wuta da kuma ɗan zafi-zafi da ake fama da shi, kuma yawan ku ya kai dole sai an yi amfani da abun magana, da haka kuma ga magariba ta kusa. To amma dai bayan mun yi addu'a, zan yi nasiha a taƙaice kamar haka. Idan akwai masu tambaya za su iya rubutawa sai su aiko, ko kuma su ɗaga hannu su yi tambaya, babu laifi, za a iya yi. Za mu ba da lokaci a taƙaice, amma insha Allah. Iyayena mata, sai ku yi haƙuri. Ina ce ku yi haƙuri, ina so rarrashe ku ne don in gaya muku cewa wannan rayuwar ta aure tana buƙatar haƙuri. Ko babu auren ma sai an yi haƙuri, da auren ma sai an yi haƙuri. Da yawa daga cikin waɗanda suke zaman aure a yau ba suna zama ne don suna jin daɗi ba, suna zama ne saboda Allah ya ce a yi, kuma Allah ya ce a yi biyayya. Amma ba wai ana samun abinda ake so a wajen mazaje ba, kamar yadda su ma mazajen suna kukan ba sa samun farantawa daga gare ku, ba sa samun ladabi da biyayya da tausayi da jin ƙai a wajen ku. Da dai uzurori da maza suke bayarwa su ma daidai gwargwado. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa cewa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, innal mar'ata khuliqat min dhila' fa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. An halicci mace ne da wani karkataccen ƙashi, ƙashin da ya fi kowane ƙashi karkata shi ne ƙashin da yake saman haƙarƙari. Fa idza dhahabta tuqimuhu, idan kai ne nemi ka miƙar da wannan ƙashin sai ka karya shi. Duk wanda bai fahimci mace ba a rayuwa zai sha wahala. Ke ma in kika kuskure kika auri mijin da bai gane ki ba, bai san halin mata ba, to zai ce miki azaba, ai ta wahala. Iyaye kuma abu na ƙarshe da za su faɗa sai su ce ai haƙuri, ai haƙuri. Ga matsalolin da ake fuskanta kamar haka. Matsalar farko, wa zan aura. Duk wata mace wacce ba ta yi aure ba, damuwar da za ta fara tunani a kai shi ne wa zan aura. Iyayen kuma mata ko maza suna shiga wannan ta damuwa ta wato damuwar wa zan aura. Abinda ake nufi, yau zaɓen abokin aure, abokin zama, ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ne wanda yake yana da wahala ka samu wanda zai rike maka yarka da amana. Wani ya ce mun malam ni ba mai kudi nake so ba. Ba wani kaza nake so ba, ni ina so a samu mun wanda zai rike min yata da amana da gaskiya, ya bata ta ci da sha ya kula da lafiyarta ba zagi ba duka, aje a zauna lafiya shikenan. Ba na da bukatar wani alacin abun duniya kaza da kaza da kaza, yace ba na bukata. Kuma yata ma na tarbiyantar da ita ga wani. To yau samun na kwarai da zaki samu wanda zai aure ki saboda Allah da wahala. Yawanci wasu idan sun zo da an fara tiryam tiryam sai su gudu. Da an ce mutum ya fito sai a neme shi a rasa. Wannan kuma a tambayi mata, ƴan mata wannan karatu za su gaya mu. Wata ita kadai ta yi saurayi ya fi 20. Ya zo ya tafi. Ko me yake faruwa? Allahu a'lam. Abu na biyu, akwai waɗanda suke zuwa neman auren ba dan Allah ba. Kawai nema yake samu dama ya lalata ƴar mutane. Tunda yau lalata da shakiyanci da tsiya ta yaɗu, kuma mutane ba sa jin kunya a ba su dama, iyaye su ba da dama, yarinya ta ba da dama, shi kuma ya samu wannan dama, ashe ba dan Allah ya zo ba, sai ya ce ta kawo shi. Wata yarinya ta ce mun malam nikan na shiga uku, na ce ki haƙuri ba ki shiga uku ba. Ta ce wallahi malam na gwada na jarraba na gani duk wanda zai zo nema na insha Allah ta'ala ba dan Allah zai zo ba, iskanci zai kawo shi. Ni kuma matsalata na samu tarbiyya a wajen iyayena, ba zan taɓa tozarta dokar da iyayena suka ɗora ni a kai ba, kuma ba zan taɓa cin amanar Allah ba, kuma ba zan taɓa yadda da namiji ya ci amana ta yau gare ni ya gudu ya tafi banda ba. Malam ko akwai wata addu'a? Ta bani tausayin yarinya nan. Ta ce na gwada maza da yawa, sun lalata ƙawayenmu da yawa. Ba wai ba ka da saurayin ba, kana da shi, amma saurayin da ya zo dan Allah ya zo. To wannan ba ku rubuta ku ajiye, yana daga cikin matsalolin da iyayenmu mata suke fama da shi. Mutane kamar ba sa zuwa makaranta, mutane kamar ba sa sauraron Allah ya ce annabi ya ce, mutane kamar ba sa tunanin su din za su yi aure, za su hayayyafa tsarin nasu ƴaƴa, ba sa tunanin rayuwar da ƴaƴansu za su yi lokacin da suka lalata ƴaƴan wasu, ba sa tunanin su kuma nasu ƴaƴan ya za su kai labari ba. Ido rufewa yake yi. To akwai wannan matsala. Daga cikin matsalolin da ke fuskantar iyaye mata yau, wannan fa duk kafin aure ne, yaudarar maza da ƙaryar maza. Mutum ya zo miki da fuskar da ba ta sama, ya zo miki da rigar da ba ta sama, ya zo miki da abin hawan da ba nashi ba, ya zo miki da yanayin da ba haka yake ba, yaudare ki zai yi kawai a samu a yi auren a yi komai da komai, daga baya ki ga baƙin ciki da bacin rai. Lalacewar mutanenmu yau har ta kai ga tsaurin idan mutum za a yi komai da komai na miki, amma wallahi bai tanadi gidan da zai ajiye amaryar ba. Yanzu akwai wanda an zo an yi biki, an ci abinci, an je event center, an yi taro, an yi duk abin da za a yi, an ɗaɗɗauki hotuna, an yi ɗaukan amarya, an yi kaza, an yi kaza, duk abin da za a yi. Da aka zo za a kai amarya, aka yi ta kewaye, babu gida. Daga baya zo yana ba da haƙuri, wallahi matsala aka samu, gidan da ya biya ɗin, an yi kaza, an yi kaza, ashe ƙarya yake yi, ba yi da kuɗin kama gidan ma gaba ɗaya. Amma ya kama gidan rawa, ya kama gidan waƙa, ya gayyaci abokanai, an ɗaura aure, an yi kaza. Ba kuɗin kama gidan, ba gidan, babu kuma ranar kama gidan. Ashe wai wani abu yanzu maza suke yi, sai mutum ya sa a ɗaura aure, komai a bar yarinya gidansu, sai shirya sai zo dauke ta tafi da ita hotel ne zai biya bukatar sai zo ya bullar da ita gidansu. Akwai wacce kafin ma a tare a gidan cikin ta gum kafin ta tafi gidan miji. Kar ku yadda da wannan. Shi yasa iyayenmu da kakanni tun da can ana daura aure yau. To yau fa za ka yi maka matarka. Saboda a rufe kofa. Kwanan nan wani an daura masa aure aka ce to ya za a yi, ya ce a dan jira shi, suka ce ba wani maganar jira, za mu kawo maka matarka. Ya ce to in kun kawo ta ina za ku za, suka ce za mu kawo maka inda kake. Ya ce wallahi malam ko shawara ba su yi da ni ba, suka yanka min tsiya sai dai na ji suka ce ga ta an ɗoro ta a mota ta iso tasha in je in ɗauke ta. Amarya. Ya ce haka na rubuta na kukuta na nemi gidan ‘yan uwa gidan dangi na ɗauke ta, a dole na naje na nemo gidan haya. A lokacin da aka ɗaura auren wallahi ba gidan da za a kai amaryar babu. Yanzu a haka za mu rayu? Ina tausayi, ina jin kai, ina sani ya kamata? Babu. Abu na hudu ko na biyar, akwai masu auren mace saboda ƙyalƙyalanta, auren sha'awa, ba ma wai soyayya ba, akwai na sha'awa zalla, sha'awar ki yake yi kawai aure ki. Duk wacce ta yadda aka aure ta auren sha'awa, lokacin da wannan abin sha'awar ya tafi ko kuma lokacin da aka gamsar da shi akan sha'awarsa, to za ki ga wulaƙanci. Rayuwarmu ta iyaye mata rayuwar haƙuri ne. Idan kin ga wata matar a gidan mijinta, za ki ɗauka daga kabari ta fito, ta fita daga hayyacinta ta canja, amma an ba ki hotonta lokacin tana yarinya budurwa ‘yar ƙarama, kamar autar mata take, kamar ta fi kowa a unguwarsu, kamar ta fi kowa a garinsu. Amma me ya canja ta? Mace tana canjawa da wuri. Wannan ‘ya’ya da ake haifa a haihu, a yi naƙuda, a yi ciki, a haihu, a yi naƙuda, a yi ciki, a haihu, a yi naƙuda, a yi ciki, a haihu. Wannan yau da gobe yana canja mace, ya fidda ita daga hayyacinta, daga fasalinta, ta canja, ta motsi, abubuwanta su ja baya. Yau da gobe ta yi wasa. So lokacin da miji ya auri mace saboda sha'awar wani abu na jikinta kurin, ban ce ba a yin aure don sha'awa ba ana yi, amma in dan wannan abin ne ya aure ki, to wallahi za a waye gari ya zo ya nemi wannan abin ya rasa. To tunda babu Allah a ciki, to sai ki shirya ki girbi wulakancin da kika shuka ko aka shuka miki. Iyaye na mata, ku aurar da ‘ya’yanku ga mazajen da suke son su saboda Allah. Ke ma ki yi ƙoƙari kada wani ya aure ki kawai don sha'awa kaɗai, don za ki iya canjawa. Rigunanmu suna canjawa, motocin da muke hawa suna canjawa, gidajen da muke zama suna canjawa, ababen hawanmu suna canjawa, mu ma muna canjawa, matanmu dole za su canja. Na zo a ɗauko amarya, an yi kwalliya, an yi ado, an yi ɗauki hoto, an yi dimme. Da inda ka zagayo shekara ɗaya, shekara biyu, amarya nan ka ganta ba irin ta bace a shekaran jiya, ba irin ta bace a kan. Don haka ana so a zauna da mata saboda Allah. A yi haƙuri da su. Manzo Allah yake cewa ‘yan uwanku ne masu taimaka muku, matanku. To duk auren da aka yi shi ba don Allah ba, to tabbas za a gamu da ɓacin rai, za a gamu da damuwa, za a gamu da baƙin ciki. Abu na shida, yaya zaman gidan yake? Waɗannan yaran ‘yan mata, iyaye ku yi adalci ku gaya musu cewa aure haƙuri ne. Duk yarinyar da take tsammanin cewa aure jin daɗi ne, aure morewa ne, ta yaudari kanta. Saboda wallahi haƙurinsa ya fi jin daɗinsa. Shi aure daga nesa ake juyi shi. Wanda kika faɗa gidan wannan mutumin, lokacin za ki san halin ɗan adam. Ba wannan ba ne da yake zuwa zance gidanku. Canjawa yake, galiban mazaje canjawa suke, da an ɗaura masa aure wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu canjawa suke wata ta kira ni tana kuka tace wallahi malam kamar ba shi bane wanda ya neme ni da aure nace shine tafiya ce haka daga wannan ƙaryar da ake miki kafin aure ki galiban maza idan za su aure mata sai sun yi ƙarya to ba lalle bane ki tarar da abin da ake gaya miki kuma soyayyar da ake gaya miki ko soyayyar da ake miki kake taba tsammanin wai zaki same ta 100% a cikin ɗakin ki dan ku rungumi aure ku yi shi dan Allah kawai ku yadda za ku yi hakuri da duk abin da kuka gamu da shi na damuwa da bacin rai to da wannan ne auren zai dade da wannan ne hankali zai kwanta da wannan ne dama in kana tsammanin samuwar wani abu in yazo ya same ka sai ka ce eh dama na san haka za ta iya faruwa Allah zai jarabe ki da abokin zama mara kirki galiba yanzu aure da ake sai dai ki je ta biyu ko ta uku samari yanzu ba su da yawa kadan ne wanda za su samu daga ita sai ita shi ma dai in kin aura daga ke sai ke din sai dai Allah ya jarabe shi da talauci amma matukar yana zuwa kasuwa yana samun kudi yana zuwa ofishin gwamnati yana samun albashi mai kauri ki shirya shekara ɗaya shekara biyu ga wata za ta zo gadan bayan ki kishi yawa ai kware da gaske ko bai yi ba ma a turo masa a waya ai ko bai yi niyya ba ma kanwar uwarsa ta bashi yarta ko bai yi ba ma wata kakarsa za ta ce baba yanzu ba za ka kara ba har yanzu shekara biyu ko bai yi ba ma wata yarsa za ta nema masa wata yarinya mai hankali ko wata bazawara sakin wawa a kawo masa ta zo ta zama miki karfan kafa ku ta bugawa da ana kawo miki yar kazaki kwaya ɗaya guda ta bakin titi bankarariya ki ci kafadar dama ki ci ta hagun ki ci kafar dama ki ci ta hagun ki ci cinyar dama ki ci ta hagun ki kadai ki rage wa yara kasusuwa yanzu ban an zo kawo kazan nan sai dai ki ganta a bankare kuma an raba ta gida biyu abinda kike samu gudan nan yanzu ya zama rabi ya zaki sai hakuri da yana miki cefanen naira 20,000 yanzu zai ce iyali sun yawa nauyi ya yi yawa in kin gane 10,000 ko na 7,000 kiran kuma hakuri haka ake hakurin zaman kishi shi yasa da yawa daga cikin mata sai inda karfinsu ya kare ba sa bari a musu kishiya saboda sun san bala'in da za su girba bayan an yi musu wannan kishiya wani lokacin suna da gaskiya wani lokacin ba su da gaskiya dalilai da yasa yau mata suke gudun a kara musu abokiyar zama wasu wallahi ba dan suna gaba da ayar da tace a kara aure bane ba dan suna gaba da hadisan da suka ce a kara aure ba dan suna kin abinda shari'a tace ai ba a'a halin mazan ne ba kyau mazan yau sai abinda Allah yayi sai kadan akwai cin amana akwai rashin gaskiya akwai zamba cikin aminci akwai yaudara akwai ha'inci duka wannan ki rubuta ki ajiye a ɗakin namiji akwai shi sai abin da Allah yi in kin ci sa Allah ya tsallakar da ke wasu kuma ki zauna ku ta gugan jiki da su mutum ne ana zaman yi da shi kuna zaman lafiya yana yin aure sai ya canja miki ba dole mace ta tsoro ciki shi ba da kuna yi wasa da dariya farantawa fita unguwa ya kawo miki mai kyau na ci mai kyau na sha hira sakin fuska yanzu tun da ya kara aure da kin zo kina magana baban mumin sai ce wai mai da Allah me bari 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 kin fara samun canji a gaggauce yake can zai tafi zai je wajen sabuwa kin san ko sabuwar mota mutum ya saya yana ɗaukinta tsohuwa kam sai ne ta hakuri to haka yau maza suke wa mata ma tsohuwar mace sai dai ke hakuri sabuwa ita kuma za ta ci zamaninta wannan yake gigita mata ya hada su samu kwanciyar hankali yayin da za a kara musu aure saboda rashin adalcin mazan yanzu namiji sai ya canja abu na biyu wani namijin yana da rauni baya iya adalci matsoraci ne idan ya auro mai yaji in ya aro mai fada, in ya aro tsayayya, to zai iya dauke hakkinki ya kai mata. Mijinta ya kara mata aure, tace abun mamaki, mu biyu ne a gida, ƴaƴa sun kusa 30, ya aure ta uku. Idan ya kawo mana shinkafa kwano biyu, sai ya ban mu mu biyu da ƴaƴanmu wajen 30 da kwano ɗaya. Amarya ita ma gidanta akai mata kwano ɗaya, saboda ita sabuwa ne. In ya sayo ayaba guda 10, muna kallon mutumin nan baya tsoron Allah, sai ya saka wuka, wai shi adali ne, ya yanka ayaban nan gida biyu ya kai mata 5, mu kuma ya hada mu 5 da ni da kishiyata da ƴaƴanmu gaba ɗaya. Haka muke ɗauka mu rungumi hakuri. Idan man gida ya sayo galan guda, sai ya raba galan ɗin nan gida biyu, amarya ya kai mata rabi ita kadai, ko ɗa ba ta da shi, da uwar gida da turaki mabiyarta, a hada su su yi ta fama da su da yaya. Ga abin da maza suke yi wannan rashin adalci. Mutum yana da mata guda biyu, ɗaya tana da yaya 7, ɗaya kuma amarya ce sabuwar ɗauka, ɗanta ma bai wuce ɗaya ko kuma ɗan ƙaramin ciki ne da ita. Idan ya kawo singin sabulu mai guda 10, abin mamaki sai ya baki 5 da ke da ‘ya’yanki guda 7, sai ya ba wa amarya ita ma 5. Da yawa yau daga cikin mazaje, saboda tsabar jahiltar haƙƙin aure da haƙƙin rabon ‘ya’ya da na iyayensu, haka suke yi. Ba ki da wani haƙƙin ɗanki. Ya aure ki, yana miki ɗinkin sallah, yana yi wa ‘ya’yanki, yanzu ya yi amarya, sai ya zo ya ce miki ki zaɓa, ko in yi miki in haƙura da ‘ya’ya, ko kuma na yi wa ‘ya’ya, ke ba zan miki ba. Yanzu yau dole uwar gida ta yadda cewa a yi wa yaran ni na haƙura. Kina nan za ki ga a tamfar da ɗinka yaran ya je ya kai wa amaryarsa, ita kuma ya mata. In an masa magana sai ya ce, to ai ita ba ta da ‘ya’ya, ke ai na yi wa ‘ya’yanki. Duka waɗannan abubuwa ne na tasko, na damuwa, wanda abin niske a cikin gidajenmu, da yawa wasu mazaje ba san da su ba. Rashin adalci wajen rabo na kwana, ko yanzu ɗin nan akwai wanda kes ɗin da ne ta ƙoƙarin warwarewa a kan rabon kwana. Wacce ya je mata kaza, wacce ya je mata kaza. To akwai mazan da ma ko rabon kwanan ba su yi. Qur'ani ya faɗa, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تبس بذاكو إياه كديديتا سوييركو نماتنكو أسكان السوبيو بقودا كونيكو دايين أغا بذاكو إياه با. أما كدكو كركتا بكر كركتا متين يتاري كركتا أجيكي وطما تهار أغاني سبب شغا سوتكين دم نمجين دا يا أولمتي ɗaya biyu uku famala ila ihda hunna, ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, sai ya zo ranar tashi alƙiyama wa shi kuhu ma’il ɓangaren jikinsa a shanye gaba ɗaya, sai a ce waɗannan su ne wanda ba sa adalci tsakanin matansu. To kaɗan daga cikin dalilan da ya sa wasu mazan suke gudu, wasu matan suke gudun a musu kishiya. Sai ya je ya gama hirarsa, ke yana dawo miki ƙarfin 11:12. Idan ɗakin amarya ne ko ɗakin ɗaya ce, ita kuma tun tara ya dawo, zai je su yi ta hira har da tafa hannu, kuma ba zai je hannu banza ba, sai ya tafi da ɗan ƙulli a leda, ke ku in ya zo da ashar ma ke shigo miki gida. Kaɗan ne daga cikin halin mazajen. Da rashin adalci ko wajen tafiye-tafiye, duk inda zai tafiya sai ya ɗauki wance a tafi da ita, a ba ta dalori. In mai dalolin ne ko a bata guzuri mai ƙarfi, yanzu ke duba yadda kowa ke sha'awar ya je aikin haji da umra, kawai mutum sai ya ware wata mata ita kadai kawai sai ta ɗaukan ta yana kaita, sauran fa su ba matanka bane, matan shi ne. In an yi magana haka ya ga dama, sai ce ba zai yi ba, ra'ayinsa ne. Idan wata ƙasa zai shi Ingila, Amerika, Indiya, Dubai, China, duk inda zai je, ko aiki ko kasuwanci ko shakatawa, sai ce wance ka fasfonki, sai a karba sai a tafi da ita, ke kan baki da bambanci da yar gadi. ke kan ba ki da bambanci da mai kula da yaya kawai ita wacce ita ake yayin ta ai ta tafiya da ita ai ta mata abun arziki goma ta arziki kuma ta dawo tana kada kafadar ta a gida tana nuna miki ke ba mace bane ke baiwa ce ko kwanan nan sai da aka kama wani case wata tazo ta sa kishiyar ta a gaba tana zagi tana aikin banza mana zuciya ba a son ki a gidan kin makale da yake mai ya ce ki kun san me mijin ne yake wulakanta ta a gaban kishiyar ya zage ta ya zagi iyayenta ya ci mutunci wani lokacin har da duka a gaban iyayenta a gaban kishiyar ta ya mata shegen duka kishiyar ta ta shiga daki ta sha dariya iyayenta su yi tasku su shiga uku tana nan a gidan ba za ta fita ba kin san matsalar ta uba ya mutu kin san matsalar ta uwa ta mutu kin san matsalar ta gidan babbanta ne in ta tashi ta koma gidan babbanta bagin cikin da za ta tarar daga matar babbanta wanda ta hakura a wulakanta ta a nan gidan ta dan ci abin da za ta ci da safe da yamma ta hakuri ta rike yayanta ina shaida wa duniya kamar yadda nake ga iyaye mata kun fi ni sanin akwai mata da yawa irin wannan zaman kasance suke a gidajensu ba ta da kima idan mijinta wata tace wallahi mallan na hakura da wai wani samun kulawa daga gare shi na hakura da samun sakin fuska a gare shi mallan wallahi waɗannan yayan zaman su nake inda ba dan albarkacin su ba da sai na san inda zan kai kaina kuma da yawa daga cikin mata gidan ko inda za ta zauna ma in ta kashi auren a gidan babanta ma ba inda za ta zauna babu gidan makota yau waye zai rike maka mace ta kashi aure to a haka ake hakuri ba ake zaman auren shi yasa na fara muku lacca da wa'azina da cewa ku yi hakuri a wannan rayuwa auren ba dadi bane da shi sai kadan wanda Allah ya datar da su tazo tana cewa wallahi mallan ni auren nan kashe shi zan yi ni kam na gaji da wulakanci wallahi mallan baya sona na gaji ba ci ba sha ga zagin iyaye ga wulakantawa ƴaƴa an koro su a makaranta ƴaƴanka ba su da kima idan sa ba kan mu yake ba kan matar su yake kaza 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 sauran su ni zan kashe auren na cikin gajiya ki nutsu na yadda mai gidanki ya miki duk abin da zai miki na rashin kyautawa yanzu idan nace na goyi bayan ki je ki kashe auren nan ina zaki je tai shiru ina babanki ya mutu mahaifiyarki ba aure tayi a gidan wani nace to yanzu idan kika kashe auren nan sai ki koma gidan mijin mahaifiyarki yana da hali da zai rike ki mahaifiyarki ita kadai ne a cikin kishiyoyi take to zaki tarar da wulakancin da wanda ke hakura a gidan mijinki ba wurin zuwa ba ba wurin zuwa yau in ubanki ya mutu da yake kula da ke to sai dai ki rungumi kaddara muna wa'azin nan ne saboda maza su ji tsoron Allah su sani amana ce mata da Allah ya ba su a hannunsu duk da wannan wa'azin maza ba sa son sa shi a cikin ana daure mata gindi ana ta ganin kaza 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 da sauransu kuma wannan shine reality ba wai daure gindi bane abin da yake faruwa ne ake fada experience ne yau da gobe shi yasa in dai baki samu miji rahimi ba miji mai tausayi ba miji mai jin kai ba to sai dai ki rungumi hakuri ki dogara ga Allah ki nemi taimakon sa ki nemi agajin Allah shi shi kadai zai iya miki amma ba lalle wannan namiji wannan zamani ba wata ta kawo min karan mijinta nace kira shi nace me damuwar ki da shi tace mallan akwai matsaloli da yawa da bazan iya fadan su gaba daya ba mallan lokaci ma bai bari ba amma babbar matsala ta da shi mallan gashi nan tace yunwa tace mallan ba abinci tace mallan dube ni ka gani kashi ne gaba daya tace maganar mu kwana mu yi ne bamu ci ba wannan ba lissafi tace gashi nan mallan raban sa da sai mun omo ko sabulin da zan wanke kaya ya fi shekara biyu bana sana'ar komai sai buge-buge da bake-bake ba jari sai abinda aka aiko mu a gida mijin da ya shekara biyu bai sai sabulin wanki ba ko omo ga matarsa ina za a ji tace amma mallam abinda zai baka mamaki yana da sana'arsa ƴaƴanmu suna zuwa su gan shi ya sai abincin sa mai kyau a rumfar sa ta kasuwa ya ci mai kyau gashi malam duba jikin sa duba jikina kalli ƴaƴanmu da wani yaro da take goye da shi yanda kika san koran yunwa tace ba nonon arziki ba abinci gashi nan mutumin nan kawai yake baka haka sai jan tarbi yake nace me amfanin jan tarbin ka wai shi wai na Allah amalan ka dai mata ta gama bayanin ta ka bar ta gama na ba shi dama yayi bayanin bai iya kare kansa ba eh na san kowa ya san halin da ake ciki a yau nace halin da ake ciki a yau kai kake zuwa ake yanka maka balangu da yamma kana ci a sana'ar ka kake zuwa tace malam ina aikawa ana gaya mu yana cin abincin sa na rana da daddare kun yazo daman da zage zage zamu kare da shi da zai yi tawo mun da wani abu tace malam ga ƴaƴa ya tara mu haihuwa kunika kai a kai to ya tara miki uban ƴaƴa ga yunwa ya baki da shi wallahi akwai kesin da aka kawo mun a anguwa ne ake zargin wata mace tana bin maza da nan mata magana tace ina tuna wani abu wani shekara kusan 10 tace malam ba ƙarya suka yi ba gaskiya ne amma ka tambaye su mijina ne ya mutu ya bar mun ƴaƴa duk makotan nan namu akwai wanda ya zo ya kawo mun taimako tace malam nayi na rasa inda zan yi nije fita a gani a gidan wani a gani a gidan wani tace gaskiya ne ina neman amin addu'a Allah shirye da ni masifa kan masifa bala'i kan bala'i daci kan daci duka waɗannan idan mutum ya tattara su sai ya ce to zaman auren nan zama ne na ibada zama ne na neman lada ba ya lodaccen wurin zama ba ba ya lodaccen ruwan sha ba ba ya lodaccen abinci ba kaɗan ne ba su da matsalar waɗannan abubuwa da na faɗa alhamdulillah sai su gode wa Allah idan kin kubuta da abinci wataƙila kuna matsa a wurin zama in kun samu wurin zama wataƙila kuma ba wadatar abinci idan akwai su ba mijin kwarai ga ƙaurace wa mata yanzu mazaje wayoyinsu su ne matansu matan banza na waje su ne matansu maza yanzu neman mata sai ka ce a'udhu billahi hadda mutanen kirki da ake tsammantawa na kirki ne a ido amma wallahi an bincika abinda suke yi sai ku ga halinsu bai da kyau to abinda zan rufe da shi shine nasiha ko kuma gare ku gaskiya ne kuna cikin wani yanayi sai wanda Allah ya kuɓuta amma da yawa daga cikin ku jahilai ne akan harkar zamantakewar aure kuma duk mutumin da ya jahilci aure da zaman aure to zai wahala zai wahalar duk abin da ake wa maza a rike su kun jahilce shi ba ku san shi ba fushi fandara gatsine gaya wa miji maganar da aka ga dama zagin miji ko a gaban idansa ko bayan idansa zagin uwar miji cin mutuncinta kiyayya da gaba faɗan kishiya rashin zaman lafiya kullum fuskar ki a turbune mijinki ba zai zo gida ya ganki cikin fara'a da walwala ba wannan kaɗan daga cikin tsiyarku kenan to shi yasa kuma mazajenku suke samun ku a murɗe ai ku same su a murɗe a juye wani ya ce mala an ce a rinka hira da mata da waye ya ce ba ku san halin matan ba ne ya ce wata in za ka shekara uku da ita baka buɗe haƙorinka ba bilala zai mu ba wani damuwa don ita ma ba ka ma dariya in ka ga tana dariya a gidan yini ne da abokananta da ƙawaye kullum miji ya zo a turbini kike ranki a bace yake sai ka ce a miki albishir da mutuwa ba ki san sakin fuska ba ga cin amanar aure kina da mijinki amma kina da wasu mazan a waje ba wani wanda za a ware sai wanda Allah ya ware a cikin ku ƴan kaɗan ba su da yawa waya ta halakar da ku mata waya ta tabar da ku mata waya ta sa kuna cin amanar aure kun manta da cewa kuna gidan aure kun manta da cewa akwai waɗanda suke mallakar ku haƙƙinsu ne su kula da ku haƙƙinku ne su ciyar da ku su shayar da ku amma kun fitar da wannan haƙƙin kula ba wani mata nawa suke hira da mazan da ba nasu ba mata nawa suke chatting da mazaje waɗanda ba su ma san su ba kawai neman ɗan morewa take kawai mata nawa ne ba ta iya zama da miji ta kwantar masa da hankali ba yanzu irin wannan rayuwa da ake cikin matsi da zafi da bacin rai duk wanda ya fita ya dawo gidansa na ran da Allah in bai yi da gaske ba ransa a bacin rai dawo kana dawowa da ka tarar da yaro yayi laifi sai dai rankwashe saboda ka dawo a cike ka dawo a bace shinkafa ta yi sama maki ya gagara saiwa bangi zakam cewa ke ni dai nayi gaba sai dai na dawo al'amura sun gagari mutane kowa yana wayo Allah ya shiga ku sannan ka dawo gida matarka ta kuntume maka ba dariya ba sakin fuska khairu nisa man idza nazarta ilayha asarratka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da ka kalle ta sai ta faranta ma rai ita ce mace mai murmushi kin iya murmushi wa miji kin iya sakin fuska wa miji ko sai wa kawaye in kina video call ko sai wa mazan banza in kina video call ko sai a gidan yini ake ganin muri a fuskar ki da hakorinki hira ba ku iya ba wani yace wallahi dan zauna a gidanta mu hira wanda in kwanta a gadona ko ba na jin bacci sauro ya ci zuna har nayi bacci wani yace wallahi gunda in zo kofar gida in zauna ina koran sauro shi yafi in tayi bacci ina shiga gidan me yasa saboda halinta bai da kyau bata iya hira ba bata iya rarrashi ba bata iya fadin magana mai dadi ba da miji ya zauna sai a ta kawo mai matsaloli shi yasa ba sa zama a gidanku yanzu ni wallahi kaza maginmu ya kare ba da omu ma ranan ma na ce ma kaza yanzu ni a tanfomi na ma duk sun kare yanzu maman momi ma wance tana bi na bashin kaza ita tattara maka masifin duniyar nan gaba ɗaya ta za ta yi ma a kafaɗarka a lokacin da kake neman musu dan abin da yar masarar da za su markaɗa su nika su ci kawo talabat demand bukatu yana sa miji ya nesanci mace ba cewa nayi karku gaya wa mazajen ku larurorin ku da bukatun ku ba haka na faɗa ba amma ana duba lokacin da ya dace ana hakuri da wani abin alallaba duka wannan halin ku ne ga almubazzaranci wacce ta samu wadata babu tausayi mata yau wasu su ba tausayi ba jin kai ka sayo mai a zubar ka sayo magi a ballagazar mace ta yi maka miya saboda magin yayi yawa ba za ka iya ci ba zakin yayi yawa in zakin magi yayi yawa ba zai ci ba saboda ta same shi a banza a yayin da suke maleji akan magi biyu ku ke ku murkushe su kike wata ta aka ce nawa kike zuba ta ci ba 27 ne dai a miya dai fa mutum biyu mutum uku a ciki 27 ba ta iya sa kayan miya mai kyau kayan kanshi a miya kayan kaza magin take yaudaran mijin da shi in ta bunka magin da yazo ya ji zaki sai ya dauka miyan nan tayi kuma guba ne magi a miya in yayi yawa guba ne ba alheri bane cutar da mutum yake yi ba karamin cutarwa ba so lillahi wa rasulihi mata ku kula yanzu a rariyar gidajen ku ake tarar da taliya da shinkafa a cikin wannan halin da ake ciki matar da ta samu yalwa da wadata da an rage abinci kawai sai ta zuba shi a gindin famfo ta watsa masa ruwa kawai sai dai kaga shinkafar gidanka a rariya kaji suna dabdala a rariyar gidanka Allah ya darbe ka da mace almubazzara wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin taliya haka zaka dinga yin yale 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 a cikin kwata almajiran gidanku suna ɗebe wata har kwando kwando take ni sauran abinci wannan wace irin rayuwa ne a wannan lokacin ki je ƙauye ki ga yanda ake tattara taliya da shinkafa ana shimfiɗa ta a shimfiɗa ta ta shara na ta bushe a daga jajjaga ta a turmi a mera ita tukunya wallahi da kanzo na tuwo tuwon masara yau tuwon masara idan aka tuka tuwo tuwon dawa akwai matan da ruwa suke zubawa yabi ruwa bawon tukunyar amma akwai matan da barin suke akan wuta ya dan kone ya zama kanzo kanzon ne yanzu tara shi ake yi a tara a zo a jijjige shi a daka shi a turmi a sake sa masa ruwa i kumbura a zuba masa kuli kuli da man gyada da albasa lafiyayyen abinci ne sai kai ne kana shan ruwa kun san halin ma da ake ciki ku a wannan matsin da ake ciki a yau mace ta rinka almubazzaranci da magi almubazzaranci da manja almubazzaranci da man gyada almubazzaranci da shinkafa almubazzaranci da gari kin tankade kaya 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 garin alkama an kawo miki kaya kaya kin zubar da rabi kin tuka rabi saboda ba kiya jin tsoron Allah, saboda ba ki da tausayi, ba kiya jin kai, ya za a yi mijinki ya soke, ya za a yi kaunace ki, ya za a uwar miji ta soke, kana gani kina kassare mata da, kina karya mata da, kina gayyato musu talauci a gidansu. A cikin wannan yanayi da ake ciki, mutane suna bi suna bara. Wani dalibi na ga mu yace makotansu, wallahi wata mata aka kama a wannan halin da ake ciki, mallan ta yi satar tuwo, tuwo ta sata irin wannan la'asariya. An yi la'asar an gama, an dora tuwo, an sauke, za a dauko mara a kwashe, miya tana ramak ramak ramak, ta faki ido ashe matar gidan ta shiga kama ruwa ban daki da bokiti ta taho na roba, wallahi ta samu tukunyar nan ta kife ta a cikin bokitin nan, tukunyar tuwon kuma tana kai bata gama nuna ba, ta juye tukunyar miyar, tukunyar miyar nake nufi, ta juye tukunyar miyar a cikin bokitin nan, ta kama hanya ta fita, tana kama hanya tana fita, sai ga mata ta fito daga ita sai zani daga ban daki, kai ya ga ya barawo, bata jewa barawo bane ba. Da aka zo aka bincika, ta lullube fuskanta ta yi kaza, wallahi nake ga miki malama, matar makota ce ta saci tu. Ina za ki tace yau kwanan mu uku ƴaƴana ba su ci mai gida na mai ci ba, kuma ina ji kuna tukawa kuna saukewa talauci. Wani dalibi na yake ga mai yace wallahi malam, a ido na na gani a nan cikin garin Kano mutum in yaje ya sayi masara, sai ya zo injin niga sai ya ce a bashi kwanan dusa daya, kwanan masara kwano biyu ko kwano daya, sai ce a bashi kwanan dusa daya, sai ya gaulaya ya gaulaya da dusar da masarar, sai ya ba mai nika ya ce da Allah kamar nikan laushi. Da dusar da masarar ake hadewa a nike ta, in ta je ta dawo, ta je ta dawo, ta je ta dawo, dusar ma sai ta zama garin masara. Idan an kai wa mata sai ya ce a yi tankade da rariya mai warawara. In takaice miki zance, wannan dusar ake tukawa da wannan masara a hade, kawai a ci abinci zai ciki ya dauka, yau abin da ake kenan. Yace wallahi akwai wanda ya ga ya sai dawa, ya sai irin dusar nan ta alkama, yace a hada masa da dawar mai markada, a nan garin Kano ba ake wannan abun, ba wai wani gari ba. Ana cikin wannan yanayi ko mutu tana almubazzaranci a gida? Da haka amarya ki sani, kin shiga gidan miji a wani yanayi mara daɗi, kar a kama ki da almubazzaranci. Allah ce wala tubadzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Abu na karshe da zan tsaya akan shi, yanda social media ta bata mata kallo waya da nanan ne, miji ya zo yana dudu salamu alaikum dudu, sai ya sallama biyar bata amsa ba, kin san me tana chatting, waya shi ya saya, data shi ya zuba, ka tabi ga kofa ka ci sallama, mace take kula ka. Wani ma ya kawo dan abin da ya kawo, yayi ta magana sai tace a jiya nan, ba ta da lokacin da za ta zo ta karba, tana chatting miya ta kone, tana chatting shinkafa ta kone, tana chatting kaza ya kone, da kallon fimafimai na batsinatsiya na shedan taka a cikin gidajenku. Wai yau gatan da Allah ya muku, ya baku gida da inji, ya baku gida da talabishin, ya baku gida da wuta ko da sola, abinda za ku yi wa Allah shine ku saba masa, ku yi duk kwana kuna kallo, ba karatun Qur'ani, ba zuwa makarantar Islamiya, babu babu babu, wannan abin shine a gabanku. Kuma abin tausayi, ku ta shiga cikin tashoshin da za su kashe muku aure, ai ta koya miki tsagiranci, ai ta koya miki rashin kunya, ai ta koya miki rashin da'a. Manzo Allah ya ce man idza amarta ata'atka, mai alheri a cikin mata ita ce wanda in ka bata umarni sai ta maka da'a, sai ta maka biyayya. Yau Hajiya haka kike, kina da da'a kina da biyayya, ko ku fada kike da mai gidanki, wata zage zage suke yi, ya zaga ta zaga, tace ina nan ba inda zan daram dagam, sai ce eh ai kin san ba yanda zan yi da ke, shi yasa kike mun abin da kike mun. Duka halin ku ne rashin godiyar Allah, hana cikin wannan matsi, amma mace ba ta godewa Allah da abin da Allah ya bata, kullun raki kullun ba yi ba, kullun ba yi ba, kuma rayuwar nan yau kowa hakuri yake da ita ba wanda baya tsoro a cikin rayuwar nan ko wanda ya tara ne yana jin tsoron abin da ya tara wata kira za su yi ya karewa dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata zamantakewar ku na aure idan ɗayan ku ta yi husnul taba'ul kyakkyawan zaman aure da biyayya wallahi annabi ya faɗa hadisin na Aisha cewa Allah zai baki ladan namiji mai sallah ladan namiji mai azumi ladan namiji mai jihadi zaman aure mai kyau zaman aure da hakuri zaman aure da da'a zaman aure da tsafta zaman aure da biyayya zaman aure da kaiwa zuciya nesa Allah zai miki duk abin da zai miki na kyautatawa dan haka iyaye na mata ina muku addu'a da fatan alkhairi wannan aure da aka yi Allah sa albarka kuma yanda kuka nutsu dinnan Allah ubangiji ya baku nutsuwa duniya da lahira kuma iyayen wannan amare muna musu addu'a kun yi kokari kai a lokacin da ake kida ake rawa a lokacin da ake party ake saban Allah a lokacin da wata auren ta sai an yi zina da ƴan mata bila adadin a lokacin iyayenku suka ce ku zo a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce babu ni'imar da ta wuce wannan muna fatan amarya ta dauki wannan ango shi ma ya dauki wannan iyayen amarya da iyayen ango kuma ku dauki wannan ku raya wannan sunna ta walima da kuma ainihin wato wa'azi da fadakar da mutane Allah la kallon wanda ya zo wannan aure ya karu ya dan amfana da wani abu ko mai aure ko mara aure saboda yanayi da kurewa lokaci ban fara da wuri ba kuma ga magariba tayi ana kiran sallah ina yi muku addu'a da fata alkhairi kuma ina addu'a da ango ga amarya da amaryarsa Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kare fitina Allah ya sa albarka ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى